شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايهك يا أخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا وأن مسلا تشبه تارن البركة مسلا تشبه واللقاء أنا تشكين قرن بوتشي أولا يمتشين لتنين يوشا ترق وتر رمضان هجر مائكي صلى الله عليه وآله وسلم دو ديار أليه لتلاتين دا شدا وأنكم يزو دي دا شدا وتر بقوة ميلادية تدو بي دا شابير أولا مجلسي دا مكي تفسير القرآن ميقرما وأنكم آمنا تشكين تفسير سورة الكهف زمانا مفارة تفسيري نفركو منا ميكا ta'aziyyarmu da jajanmu ga ƴan uwa musulmi da ke Jos bisa ga abin da ya faru a jiya waɗanda suka rasa rayukansu Allah ta'ala ya yafe musu ya gafarta musu Allah ta'ala ya sa aljanna ce makomarsu waɗanda kuma suke marasa lafiya Allah ta'ala ya ba su lafiya marayu da za a bari Allah ta'ala ya alkin tasu ya ɗauki ragamar kulawa da su sannan muna roƙon Allah ta'ala ya kawo mana sauƙi da lutufi cikin abin da muke rayuwa a cikinsa da sauran al'ummar musulmi a ko'ina Allah ya kawo mana lutufinsa da rahamarsa ba don halinmu ba a kaɗan daga cikin tambayoyi kamar yadda muka saba wani yana tambaya ne game da yaji ana cewa al'arshi yana girgiji wato yana girgiza yayin da aka yi saki wai shin wannan maganar hadisi ne kuma ya inganta hadisi ne wanda Ibn Adi ya rawaito shi a cikin littafin Al-Kamil hadisan Ali Ibn Abi Talib wanda yake cewa tazawwaju wa la tutalliqu فإن الطلاق يحتز له عرش الرحمن وتقي أولي كما كده كلك سكي ومن سكي العرش الله برهما ينا جرجزة أدليل إنسان ولا حديثي لنقريه بحديث دسكي أبني ابن عدي الخطيب البغدادي أتشكن للتافن ساء التاريخ ابن عدي أتشكن للتافن ساء الكامل su suka fitar da hadisin ta hanyar wani da ake kiran shi Amr ibn Jumayr shi kuma daga malaminsa mai suna Juwaybir to shi Amr ibn Jumayr dinnan malamai sun jefe shi da ƙarya cewa mutum ne maƙaryaci ibn Ma'in yana cewa kana kazzaban khabithan to ya zama mutum ne maƙaryaci mai mugun nufi sannan malaminsa shi ma Juwaybir din shi ma an jefe shi ko an tuhume shi da yana ruwaito hadisan ƙarya ya jingina wa mutanen da suke karɓaɓɓu amintattu saboda haka hadisi ne na ƙarya wanda bai inganta ba abinda aka ruwaito ingantacce dangane da girgijin al'arshin Allah shi ne mutuwar Sa'd wanda ya zo a cikin hadisai sahihai ihtazza arshin Rahman bimauti Sa'd to al'arshin Allah mai rahama ya girgiza saboda mutuwar Sa'd ibn Mu'adh shugaban kabilar Aus mutanen Madina to wannan shi ne ya inganta akwai hadisi shi ma wanda bai inganta ba na cewa in an daki maraya yayi kuka al'arshi yana girgiji shi ma wannan bai inganta ba shi ma hadisi ne wanda yake mai rauni sai kuma mai tambayar da yake tambaya game da matar da mijinta ya rasu tana da ciki sai ta yi ɓarinsa to yaya maganar ta kabata to idan cikin ya kai lokacin halittar abin da yake cikin, wato ya yi wata hudu lokacin da ake busa masa rai ya zama mutum, to wannan daidai yake da haihuwa. Mace kuma mai ciki wacce mijinta ya mutu, in ta haifa abin da yake cikin ta, ta gama takaba. Idan sakinta aka yi, ta haifa abin da yake cikin ta, gama idda. Wannan duk suna ƙarƙashin faɗar Allah, wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadana hamlahunna, mata masu ciki ajalinsu idda ko kuma takaba shine su sauke abin da yake cikin su. To sharadi sai ya zama ciki ne wanda yake akwai mutum, ya zama mutum an busa masa rai, kaga wannan sai ya cika wata hudu kenan. Idan bai kai wannan watannin ba, to wannan ba za a lissafa shi a matsayin ta gama ta fita daga takaba ba, za ta yi takaba da watanni hudu da kwana goma kamar yadda aka sani. Sai wanda shi kuma yake tambaya game da mace ce take tambaya game da jinin al'adarta, ta saba yin kwana hudu ya dauke ko kwana uku, to wannan karan sai ya kai har kwana shida, a kwana na bakwai ya dauke sai ta yi wanka, sai ta kama azumi, sai kuma ya dawo, to ya batun azuminta. To irin wannan galibi yakan faru ga mata yayin da suke amfani da kwayoyin hana samun ciki ko allura, wannan takan sa jininsu ya kasance baya fita sosai, don haka sai ya riga wasa, sai ya riga maimakon ya fita ya tsiyaye a lokacin da ya saba a kwanaki hudu, to sai ya riga fita a hankali kadan-kadan, wannan ne zai sa kwanakin su karu, to wani lokaci sai kamar ya dauke kuma sai ya dawo. To a irin wannan yanayi, in a cikin kwanakinta ne na idda, kwanakinta ne na al'ada, to za ta jira har kwanakinta na al'ada su kare. In ta saba yin kwana hudu, ta jira har kwana hudu, kwana biyar, kwana shida, iya kwanakin da ta saba yi. In ya wuce ya dauke, to sai ta yi wanka ta ci gaba da ibadarta, ta ci gaba da azuminta. In ya dawo azumin ya kare, sai dai idan ta ga cewa wani jini ne da ba wanda ta saba gani na al'ada ba, to wannan sai a yi masa hukuncin jini lararuwa. Amma in dai jini da ta saba gani na al'ada ya dawo, to shi din ne ya dawo, dan namun bai zama fita ne gaba ɗaya ba, to za ta dakatar da duk abin da take yi na ibada in ma ta dau azumi ya kare daga lokacin. Saboda haka za ta sa ido akan jinin da yake fita a lokacin, in ta ga cewa irin jinin da ta saba gani ne na al'ada, to ta tabbata cewa wannan jinin na al'adan ne bai tafi ba, don haka za ta ajiye azumi. Sai wani wanda yake tambaya game da yawan dariya, shin akwai hadisin da ya zo yake hana yawan dariya, ko cewa dariya irin har a kyakyata ɗin nan? Babu shakka yawan dariya a yi ta kyakyatawa, wani ba ɗabi'a ce mai kyau ba, ba ɗabi'a ce ta musulmin ƙwarai ba. Ba a ce ba a dariya ba, ana dariya kuma wani lokaci ana kyakyatawa in ta kama, amma kai ya zama ɗabi'ar mutum ko da yaushe a cikin irin wannan yanayi yake, ba shi da wani lokaci ne shi a cikin nutsuwa, lokacin tunanin a kullum da wani, to wannan babu shakka yawan dariya ɗin da za ta iya ƙeƙasan masa da zuciya, ya zama zuciyarsa ta ƙeƙashe ta bushe, babu wato tunanin lahira a ciki. Hadisi ya tabbata na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam, wanda Imam Tirmidhi ya rawaito shi, da waninsa Imam Ahmad ya rawaito shi a cikin Musnad ɗinsa, hadisin Abu Huraira, wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa, la tukthiru min adh-dhahik fa inna adh-dhahika yumitu al-qalb, kada ku yawaita yin dariya, domin yawan dariya yana kashe zuciya. Saboda haka yawaita dariya ba abu ne mai kyau ba, ba wai kuma an ce kada a yi dariya ba ne kwata-kwata, akwai lokacin da za a yi dariya mutum ba har ya tsintsire ya faɗi ƙasa, wannan babu wani abu, in ya zama na wani abu ne wanda ya bujiro, amma ya kasance koyaushe cikin wasa da wargi mutum yake, wannan bai dace ba, kuma yin haka yana sa zuciyar mutum ta ƙeƙashe. Sai wanda yake tambaya game da itikafi a wani masallaci ba masallatai uku ba, wato ba haramin Makka ba, ba masallacin annabi da ke Madina ba, ba kuma masallacin Qudus ba, ce saboda ya ji an ce akwai hadisi babu itikafi. Babu shakka magana ta jumhurin malamai, daukakin malamai, shine ana iya yin itikafi koda ba a cikin waɗannan masallacai ya guda uku ba, illa iyaka malamai sun yi sabani akan sai masallacin juma'a ko ku'a a koda ba masallacin juma'a ba ne. Amma dai a dunkule sun yadda cewa ana iya yin itikafi a kowane masallaci banda, wato ba lalle sai waɗannan masallacai guda uku ba, saboda Allah ta'ala yana cewa wa antum aqifuna fil masajid wa la tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid, kada ku kusanci matayenku alhalin kuna itikafi a masallatai, ce ba kayyade masallatan da masallatai waɗanda suke masu alfarma guda uku ba, domin da an yi haka to babu shakka itikafin zai zama sai wai rabo, sai dai ko wanda yake rayuwa a waɗannan guraren guda uku, ko wanda yake da halin da zai iya biya wa kansa kuɗin tikiti duk shekara ya je can ya itikafi, wanda ba shi da wannan damar, ba shi da wannan gatan, to shi da itikafi har abada kenan, har da cewa ibada ce da Allah ta'ala ya shar'anta ta ga musulmi, musamman ma a irin wannan lokaci na azumi. Akwai hadisi da aka rawaito daga Huzaifa ibn al-Yaman, ya tabbata cewa maganar Huzaifa ce ibn al-Yaman, amma bai tabbata marfu'i ba, sai dai ka ce ko ka ce yana da hukuncin rafi'i, wato yana da hukuncin jingirawa annabi sallallahu alaihi wasallam, amma dai bisa ga bibiyar isnadin hadisin magana ce ta Huzaifa ibn al-Yaman, cewa la itikafa illa fi thalathati masajid, ce babu itikafi sai masallatai ya uku, ce masallacin annabi masjidi hadha wa masjidil haram wa masjidil baitul maqdis. To wannan hadisi ya tabbata cewa Huzaifa ibn al-Yaman yana da wannan ra'ayi, ya ma taho ya samu Abdullahi dan Mas'ud yake cewa kana ina Abdullahi dan Mas'ud, kana ina ya Aba Abdurrahman, ga mutane a tsakanin guri kaza da gidanka ko a bayan gidanka suna itikafi a masallacin, bayan kuma ga abinda aka rawaito na cewa la itikafa illa fi thalathati masajid, shine Abdullahi dan Mas'ud sai ya ce wa Huzaifa ibn al-Yaman, yake cewa la'allahum hafizu wa nasita wa la'allahum asabu fa akhta'ta, ta yusu sun kiyaye kai ka manta, ta yusu sun dace da daidai kai kuma kai kuskure. Wannan ta sa wasu malamai suka ce tabbas Abdullahi dan Mas'ud bai gamsu da cewa ba a yin itikafi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanke hukuncin ba za a yi itikafi ba sai a masallatai uku, domin a ƙarshen hadisin Abdullahi dan Mas'ud yake cewa amma ana fa aqulu la itikafa illa fi masjid jama'a, amma ni abinda nake faɗa shine babu itikafi sai a masallacin da ake sallar jami'i. To ba za a je a itikafi a masallacin kasuwa da ba a salloli biyar a ciki ba, ko wani musalla wanda in ta kama kaga ana sallah, sannan wasu lokuta za ka ga ba a sallah. Yace ni abinda nake cewa ana yin itikafi a masallacin jama'a, wannan shine abinda kuma aka rawaito kamar da yake cikin sunan Abi Dawud daga Aisha radiyallahu ta'ala anha, yake cewa babu itikafi sai a cikin masallacin da ake jami'i, sai a cikin masallacin da ake jami'i. Malamai sun yi sabani da na juma'a ko ku'a a kowane masallacin da ake jami'i, to wasu sun ce sai a na juma'a, wasu kuma suka ce a kowane masallacin da ake jami'i ana iya yin itikafi a ciki. Malikiya sun yarda a yi itikafi a kowane masallaci, amma ga mutumin da zai yi itikafi kuma juma'a ta wajaba a kansa, kuma juma'a za ta riske shi bai fita daga cikin itikafinsa ba, to wannan wajibi ya yi a cikin masallacin juma'a. Wannan ita ce fatawar Malikiya. Malikiya sun yarda a yi a kowanne, amma ga mutumin da juma'a ta wajaba a kansa, wato mazaunin gida balagagge mai lafiya, ɗa ba bawa ba namiji ba mace ba, to idan ya tashi itikafi kuma sannan itikafin zai hada da ranar juma'a, to ya nemi masallacin juma'a don kai ya buƙaci fita daga inda yake itikafi ya tafi masallacin juma'a. Wannan shine dalilin da yasa suka shaddanta juma'a, amma ba haka ba sun yarda a masallacin da ba na juma'a ba, in dai har juma'a ba za ta riski mutum ba, ko kuma juma'ar ba ta zama wajibi a kansa ba. A dunkule magana mafi inganci shine halaccin yin itikafi a masallatayya, a dukkan wani masallaci wanda ake sallar jam'i a ciki. Ba za ka je masallacin da ba a jam'i ba, domin sallar jam'i wani abu ne da ake yin sau biyar a kullum. Kaga a ce kana itikafi amma kullum sai ka fita ka tafi sallar jam'i a wani guri, to ka tsaya can ka yi itikafin shine daidai. In ka samu na juma'a wannan aula, domin ba za ka buƙaci fita zuwa sallar juma'a ba idan ya kasance itikafin ka zai hada da ranar juma'a. Sai wanda yake tambaya shi kuma game da matafiyi da aka yadda ya sha azumi, ce to idan ya je garin da zai jefa zai ci gaba da ajiye azumin ne ko kuwa zai yi azumi? To daman shi matafiyi sauki ne aka bashi, an bashi rukhsa ce, an sassauta masa ne saboda halin tafiya, abinda zai iya bujuro masa na wahala a cikin tafiyar nan, shi yasa aka ce ya ajiye azumi in yana so. Amma in ya kasance zai iya yin azuminsa a halin tafiya, ba a ce dole sai ya ajiye ba. Sahabbai suna yin tafiya a junansu, wasu suna azumi, wasu kuma ba sa yi. Masu azumi ba sa kushewa marasa azumi, marasa azumi ma ba sa kushewa masu azumi. Wannan ya nuna dukkanin kowanne kai ba laifi kai ba, abinda yake laifi shine ya kasance kana halin tafiya, ka ɗauki azumi kana cikin wahala, wato kana shan wahala amma ka ce sai ka yi azumi a haka. To wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana, da aka gaya masa ga irin waɗanda sun halin tafiya kuma suna azumi, Annabi ya ce ula'ikal usat ira'ikal usat. Wannan shine ma'anar hadisin laysa minal birri siyamu fis safar, baya daga cikin biyayya ka yi azumi a halin tafiya. Malamai suka ce idan kana shan wahala, amma da zarar dai kasance ba wahala wannan babu komai. Kamar direban da ya saba tafiye-tafiye wanda rayuwarsa gaba ɗaya cikin tafiye-tafiye take, saboda haka shi tafiya bata zama masa wani abun a zo a gani ba. To kaga wannan ba za a ce shi ma ya ta ajiye azumi ba. To haka nan in ka je garin da ka je a halin tafiya kake, in ka ga cewa ba za ka iya ci gaba da azumin ba saboda baƙunta, saboda wasu dalilai, an baka dama. Ba wai dan ka je garin ka fita ka tashi daga matafi ba, kana nan musafir ne, kana nan ala safar. Shi ala safar ba wai yana nufin in kana kan hanya ba, ala safar kana matafiyi. Saboda haka sawa'un kana kan hanya ne ko ka je garin da zaka je, in ka ga dama kana iya shan ruwa amma baka sani bashi ka ci, wannan bashin kuma yana kanka sai ka biya. Sai wanda yake tambaya game da bayyana bismillah ta Fatiha a karatun Fatiha lokacin sallah, tunda ya ji an ce karatun Fatiha abinda bismillah wani yanki ne daga cikin Fatiha, to shin zai bayyana karatunta kamar yadda yake bayyana sauran surori, kamar yadda yake bayyana ita kanta Fatiha din a lokacin bayyana karatunta? To sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da bismillah a sallah, sunnarsa wacce take mafi inganci, abinda ya fi tabbata daga cikin hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, shine sitr ce, wato asr ce Fatiha, asr ce bismillah, yin bismillah a sirri. Wannan shine yafi inganta a cikin hadisan da suka zo, ba bayyana ta ba. Saboda haka za ka karanta ta ne a boye, ba a bayyana ba. Ina zama hakura da tambayoyin haka nan, sai gobe insha Allah ba kara.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَرْمُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا.
الله تعالى يقول وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا هُمَا كَيْمُسُ مِثَالِي نَرَى يُوَى الدُّنْيَا kama in anzallahu, kamar ruwa ne da muka saukar da shi, minas sama'i daga girgije, fakhtalata bihi nabatul ard, sai wato ƴaƴan abin nabatul ard, tsirran ƙasa suka gauraye da wannan ruwan ko a dalilin wannan ruwan, fa asbaha hashiman tadruhu riyah, yawaye gari rididdikakke ratattakakke ta zuruhur riyah iska tana daidaita shi tana sheka shi wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira kuma Allah ta'ala mai iko ne bisa dukkan komai babban abin da ya hana mushrikai kafirai su yi imani su karbi musulunci ko su tsaya su yi tintintini ma su dubi irin dalilan da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da su wanda suke tabbatar da gaskiyar abin da ya kawo musu na musulunci da alkur'ani abin da ya hana shi ne yadda gaba ɗaya suka raja'a hankalinsu da tunaninsu da himmarsu da ƙoƙarinsu gaba ɗaya koma kan sha'anin duniya suka koma banda tunanin wannan rayuwa mai gushewa babu abin da yake gabansu da kuma irin abin da ya samu manya-manyansu na rudi sun rudu da abin da Allah ta'ala ya ba su na wadata da ni'ima wannan ya tsaya ya hana su su tsaya su yi tunanin abin da ake gaya musu na dalilan tauhidi da kadaita Allah da fada musu cewa akwai ranar gobe kiyama kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wa zarni wal mukazzibina ulil ni'mati wa mahilhum qalila kabarni da waɗannan da suke ƙaryatawa ulil ni'mati masu jin daɗi waɗanda suke cikin jin daɗi suke cikin ni'ima wa mahilhum qalila kadan saurara musu na dan lokaci kadan haka nan Allah ta'ala yake maganar Walid ibn al-Mughira da ire-irensa masu halinsa ta utillin ba'da zalika zalim sai ya ce an kana zamalin wa bani idza tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin Allah yace dan kawai yaga yana da dukiya yana da yaya idan ana karanta masa ayoyin mu sai yace ai wannan tatsuniyoyin mutanen farko ne wato wannan dukiya da yayan da Allah ta'ala ya bashi sai suka sa masa girman kai da rudi saboda haka maimakon ya tsaya yayi tunani game da abin da ake gaya masa na dalilai wannan dalilai su kama hankalinsa su kama kwakwalwarsa ya gane gaskiyar abin da ake faɗa masa a sai ni'imar da yake ciki sai take kwasarsa har yake cewa asatirul awwalin ai abin da ake faɗa kawai tatsuniya ce har ma suke ganin cewa duniyar ma gaba ɗaya ba za ta ƙare ba duniyar tana nan ba za ta ƙare ba suke cewa wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr suka ce ba wani abu ne ba ai rayuwa ce ta duniya muna mutuwa kuma muna rayuwa wato wasu su mutu a haifu wasu wa ma yuhlikuna illa ad-dahr ba kuma abin da yake halaka mu sai dadewa saboda haka mun dade ne fa yau da gobe ce ta sa muka mutu amma babu maganar wai in za a tashi nan gaba za a tashi alkiyama Allah ta'ala ya ƙaryata su yace wa malahum bidhalika min ilmin innahum illa yadhunnun ba su da wani ilimi ba su da wani tabbaci akan wannan abinda kawai suke yi shaci fadi ne suke fada wato kawai suna shaci fadi ne abinda ba su da hujja ba su da dalili akan sa kuma kissar da ta gabata ta waɗannan mutane guda biyu wanda ɗaya daga cikin su ya kasance mai shirka da Allah mai kafircewa ni'imar Allah ai kun ji abin da yake cewa wa ma azunnu sa'ata qa'ima bana tsammanin alkiyama ma za ta tashi to shine Allah ta'ala ya umarci annabi sallallahu alaihi wa sallama da cewa yayi wa kafirai misali ko kuma dukkan wani wanda yake ruduwa da rayuwar duniya to ya gaya masa ga yadda misalin duniya yake wa dirib lahum ka sanya musu misali ka buga musu misali lahum din nan zamirin nan yana komawa zuwa ga waɗancan waɗanda duniya ta ruɗe su zuwa ga waɗancan manya-manyan wato mutanen Makka Qurayshawa da suka zo gare ka suna neman idan har za su yi imani to lalle sai ka kori talakawa wanda suke tare da kai ka daina ba su damar su zauna tare da su a cikin majalisi in sun yi haka ne in ka yi haka ne za su zauna su iya sauraron ka har ma su ji me za ka yi a musu sun rudu da duniya kuma suna ɗaukan abin duniya shine mizani da shi ake auna nauyin mutum ko darajarsa da kimarsa idan yana da abin duniya a kimanta shi a darajarta shi a saurari maganarsa idan ba shi da abin duniya kuma ba za a saurare shi ba to Allah ya ce to ka ba waɗannan mutane masu irin wannan fahimta ka ba su misalin duniya domin su fahimci hakikanin yaya duniya take su santa da zahirinta su santa da batininta saboda haka su kiyasta ta da rayuwa mai wanzuwa ita ce rayuwar lahira su ga cewa a cikin su wacce ce ya kamata su zaba rayuwar duniya din nan mai karewa wacce za ta zo da kyalekyalanta ta dauki hankali cikin dan lokaci kadan kuma a neme ta rasa koko a alai wal lahira. Allah ta'ala ce wa ribnahu ka buga musu misali al hayatu dunya misal al hayatu dunya wa ribnahu misal al hayatu dunya ka buga musu misalin rayuwar duniya wato wannan rayuwa al hayatu dunya akan ambaci wannan kalma ko wannan jumla ko wannan suna al hayatu dunya ana nufin lokacin da dukkan wani abin da ka sani zai yi zauna a raye daga baya kuma a neme shi a rasa wato iya muddar da duniya za ta yi a bayan kasa ita ce alhayatul dunya. Hakanan ana amfani da alhayatul dunya ana nufin wato rayuwar kowane ɗaya daga cikinmu, kowane ɗaya daga cikinmu rayuwarsa dinnan rayuwa ce ta duniya gwargwadon irin abin da Allah ta'ala ya yanka masa ya ara masa ya datsa masa na lokaci na shekaru waɗannan shi ne rayuwarsa ta duniya ita ce alhayatul dunya dangane da shi. Kwai alhayatul dunya ta manzuwa ita duniyar gaba ɗaya ko kuma alhayatul dunya ga kowa da kowa. Saboda haka wanda duk ake cewa wanda duk ya mutu man mata faqad qamat qiyamatuhu wanda duk ya mutu to shi alkiyamarsa ta tsaya saboda rayuwarsa duniyarsa shi ta ƙare kuma ana kiranta ad-dunya wato ana kiranta ad-dunya ad-dunya abin nan mu'annas ne na al-adna. Al-adna shi ne abin da yake mafi kusa to wannan rayuwa ce wacce take mafi kusa gare ku ita yanzu kuke cikinta don haka ita kuka sani ita kuke damawa a ciki ba ku san waccan ta lahiran ba ita waccan ta yi muku nisa to shi yasa ake kiranta alhayatul dunya. Alhayatul dunya ma'ana rayuwa wacce take mafi kusa wacce take dab da kai kake cikinta kake kai kawo a cikinta tukunna baka san waccan ba. Sannan kuma ana bata wannan sifa ta ad-dunya dan a nuna maka cewa a kusa take kuma yanzu nan za ta kare ba za ta je ko ina ba ba dadewa za ta yi ba. Allah ce to kai musu misalin ta da cewa kama'in kamar ruwa ne anzalnahu minas sama'i da muka saukar da shi minas sama'i daga girgije. As-sama' anan ana nufin girgije as-sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard saboda ka girgije wanda yake tsakanin sama da ƙasa ba wai ana nufin sama wacce ake cewa ita ce sama ta ɗaya sama ta biyu ba a duk abin da yake sama da kai sunan shi a larabce sama duk abin da yake sama da kai kullu ma alaka fa huwa sama wannan shine ka'ida ta larabci. Saboda ka as-sama ana nufin abin da ruwan da ya zubo daga sama ya zubo daga girgije fa ikhtalata bihi nabatul ard nabatul ard tsirran ƙasa ikhtalata bihi suka gaurayu da shi bihi wannan bawun sababiyya ce ai bi sababihi a dalilin sa tsirran ƙasa suka harhadu suka girma suka fito suka haɗe da juna ka gansu sun yi kore shar suna baka sha'awa wato gaba ɗaya sun rufe ƙasa banda kore da ƴaƴan furanni da ƴaƴan itatuwa da abubuwa na ban sha'awa babu abin da kake gani. Saboda haka ya kai wani lokaci da dukkan wani mai gani wanda yake da ido in ya gani zai bashi sha'awa dukkan wani mai gona ta kai lokacin da idan ya ganta zuciyarsa za ta yi sanyi hankalinsa zai kwanta zai sa wa kansa tsammanin cewa lalle akwai amfanin gona ko akwai amfanin lambu zai kuma mori wannan lambun nashi shine ma'anar faqtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman sai ya waye gari da Allah ta'ala ya so ya turo masa wata annobarsa ko iska sai aka waye gari hashiman ya bushe ya ratattake ta zuruhur riyah iska na kwasarsa tana daidaita shi ta zuruhur riyah wato iska na ibansa saboda ya bushe ya ratattake da zarar iska ta taso za ta yi ta ibansa yana yawo a sama ya zama wani abu marar amfani kuma wanda ajiya yana baka sha'awa a yau kuma in ka ganshi kai da kanka za ka kawar da kai abin nan da ka gani a jiya ya dau baka sha'awa a yau kuma gashi baya baka sha'awa ko kadan. To haka duniya take yayin da ta gabato wa mai wanda ya same ta za ta gabato masa a cikin kawarta da adanta ya ga cewa babu kamarsa babu ya shi a cikin sa'anninsa babu ya shi a cikin tsarekunsa ya tara dukiya ya tara dirhami ya tara dinari ya fara jin dadin duniyar yana ainihin cirar ƴaƴan amfanin ita wannan duniyar, yana wato kutsawa cikin sha'awansa da abin da yake so na san nabin zuciyarsa, yana ganin cewa ya wuce dukkan wani sa'a, ya tsere dukkan wani sa'a, yana zaton cewa rayuwarsa gaba daya a haka za ta tafi, babu wani canji da za ta samu, ana cikin haka kawai. Sai Allah ta'ala ya aiko da wannan dadi, Allah ta'ala ya aiko masa da mutuwa, ko Allah ta'ala ya aiko masa da abin da zai tafiyar da wannan jin dadin nasa ta hanyar a tafiyar da wannan dukiya. Saboda haka nan da nan wannan jin dadin nasa sai ya juye daga jin dadi, ya koma daga jin dadi, ya koma jin zafi, jin radadi, daga farin ciki ya koma bakin ciki, abin da yake ganin shi fari ya dawo yana ganin shi baki, al'amura duk su canza masa. Da zamana daga wannan lokacin babu wani abin da zai amfane shi, babu abin da zai kasance tare da shi wanda zai yi saura tare da shi, sai ayyukansa, ayyukansa masu kyau ko kuma ayyukansa marasa kyau. To anan ne az-zalimi zai rika cizan dan yatsarsa, yoba ya'uddu az-zalimu ya'uddu az-zalimu ala yadai, ranar da az-zalimi zai rika cizan dan yatsarsa yana nadama, ya laitani lam attakhiz fulanan khalila, ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila, laqad adallani an adh-dhikri ba'da idh ja'ani, inama yana da na sani, ya laitani ittakhadtu ma'a ar-rasul sabila, inama na bi hanyar wa alayhi sallati masa amfani ba. Ya rika nadamar ya dawo duniya domin ya gyara abin da ya bata a duniya, ba wai dan ya dawo ya ci gaba da jin dadi ba, a'a, ai ya fahimci wannan more duniya da yayi ya manta da Allah, bai amfanar da shi komai ba, a'a, fatan da zai iya dawo duniya domin ya gyara rayuwarsa ta duniya. Saboda haka zai rika roƙon Allah, rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarakt, ya Allah a dawo da ni, wataƙila ko zan wato gyara rayuwata ta duniya, zan yi aiki na kwarai, abinda da can ban yi ba watakila in yi. Allah ta'ala ya ce masa, a ina kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun, kalma ce kawai, wannan magana ce kawai yake yi, walau ruddu la'adu liman huwa anhu innahum lakazibun. Allah ta'ala ya ce walau ruddu, da ma za a dawo da su duniya, la'adu liman huwa anhu, za su koma su ci gaba da abin da suke yi. Zuciya idan ta riga ta bar Allah ta'ala, ko da an dawo da su duniyar, to ƙarshe yau da gobe kuma sai ka zo ka samu sun koma abin da suke yi, ƙarya suke, wa innahum lakazibun. Don haka zai rika da na sani akan abin da ya bari na gafala, da bai yi aiki da wannan damar da Allah ta'ala ya bashi ba da lokacin da Allah ta'ala ya ara masa. To kaga babu wani mai hankali wanda za a nuna masa ga yadda rayuwar duniya take saurin gushewa, duk dadinta, duk kyanta, duk birgewarta, ga kuma yadda lahira take mai wanzuwa ce, sannan kuma ya zaɓi abin da yake mai gushewa ya bar abin da yake mai wanzuwa. Mai hankali ba zai yi wannan ba, domin kullum zai rika gaya wa zuciyarsa, zai rika zantar da ransa, zai rika faɗa a ransa, kaddara yau na mutu, kuma dole ne zan mutu, to in na mutu cikin waɗannan rayuwa guda biyu wacce ce zan zaɓa, rayuwa mai wanzuwa ta jin daɗi mai wanzuwa, ko kuwa rayuwa ta wahala, rayuwa ta da na sani. Saboda haka mai hankali ba zai taɓa ruguwa da duniya ba, ba zai taɓa ɗaukan duniya wani gurin jin daɗi da holewa irin yadda dabbobi suke yi ba, ya manta da yayi wa kansa aiki da tanadi na ranar lahira, na gidan da yake ukuluha da'imun wa zilluha, wanda abin da yake cikinta na kayan marmari da kayan ciye-ciye da makulashe wani abu ne wanda yake dawwamamme na dindindin, hakanan inwata, ya bar abin da kowace rai idan ta ganshi za ta yi sha'awa, kowace ido idan ta ganshi za ta so shi. Babu shakka mutumin da yake da hankali ba zai taɓa auna waɗannan rayuwa guda biyu ba, kuma ya zaɓar wa kansa alhayatul duniya. Saboda haka aka kwatanta rayuwar duniya da wani lambu wanda yake ya dau lokaci ana shiga ana ganin sa da furanni da shuke-shuke da itatuwa masu ban sha'awa waɗanda suke daukan ido waɗanda suke sa rai yayi sanyi ake ganin shi a cikin wannan hali sannan kuma lokaci kankani da Allah ta'ala ya turo da wata annoba sai ta mai da shi ya zama duhu kirin wannan abin da ake gani na ban sha'awa ya zo ya tafi to haka al'amarin yake ga wanda yake cikin jin daɗi a duniya mutuwa ta riske shi ko ku Allah ta'ala ya jarrabe shi da wata rashin lafiyar daga kayan daɗin ga kayan moriyar amma ba zai iya morar komai a ciki ba babu shakka mai tunani zai yi tunanin irin wannan lokaci Allah ta'ala ya ce wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira kuma Allah ta'ala mai iko ne a bisa dukkan komai Allah ta'ala yana da ikon ya samar da abin da yake so ya samar da shi a yanayin da yake so ya samar da shi a halin da yake so ya samar da shi a inda yake so ya samar da shi ga wanda yake so ya samar masa da shi sannan kuma mai iko ne ya kawar da shi a sanda yake so ya kawar da shi ya raba shi da duk wanda yake so ya raba shi da shi saboda haka ala kulli shay'in muqtadira mai iko ne a bisa dukkan komai inda ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun al'amarin sa yayin da ya so abu kawai cewa sai zai yi kun fayakun kasance sai wannan abu ya kasance malamai masana suna cewa an kwatanta rayuwar duniya da ruwa aka ce kama'in Allah ta'ala ya kwatancenta da ruwa suka ce ko dai saboda li'anna al-ma'a la yastaqirru fi mawdi ruwa idan ya gangaro baya tsayawa inda a wani guri guda zai yi ta tafiya ne to haka nan ita ba duniya ba ta tsayuwa yau gare ka gobe ga dan uwanka haka nan shi ruwa la yastaqimu ala halatin wahida baya zama a bisa wani yanayi guda daya saboda haka za ka ganshi yau ruwa in aka jima zaka iya samu ya canza wani abu da ya zo ya zuba cikin sa to shikenan zai canza ko dandanan sa ko launin sa ko korihin sa to haka nan ita ma rayuwar duniya dandanan da wani abu ya zo ya faru sai kaga ta canza sannan kuma suka ce wali annal ma'a la yabqa wa yadhhab kazalika ad-dunya la tabqa haka nan ruwa shi ma baya zaunuwa ya wanzu zaka zo wani lokaci ka neme shi ko rijiya ka kai haka wata rana zaka ga ana cewa sai an sake yasa na cikin rijiyar ya kafe to haka duniya take ita ma za ta zo ne ta tafi sannan suka ce kuma wali annal ma'a la yaqdiru ahadun an yadkhulahu wa la yabtalla babu mai iya shiga ruwa ya ce ya fito ba tare da ya jike ba to haka nan duniya duk wanda ya shige ta ya shiga fitintininta to da wuya ya fito lafiya Allah ka kiyashe mu sannan suka ce saboda ruwa idza kana bi qadarin kana nafi'an mubtan ruwa ya kasance in ya zo daidai gargwado wato daidai bukata to sai ya amfanar sai kaga ya sanya shuka ta yi kyau tsiro ya yi kyau gona ta yi kyau amma in ya zo da karfi ya wuce yadda ake bukata to shikenan sai ya halakar da gidaje ya halakar da mutane ya lalata amfanin gona to haka nan duniya take idan ta kizo ko mutum kafafan to a lokacin sai ta amfane shi amma in ta yi yawan ya wuce iyaka sai ta cutar da shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar yadda ya tabbata a cikin sahih muslim yake cewa qad aflaha man aslama wa ruzika kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata qad aflaha man aslama wanda ya miƙa wuyansa ga Allah ta'ala ya sadu da to ya rabauta wa ruzika kafafan kuma aka azurta shi abinda zai ci ya ishe shi ya ciyar da iyalansa wato yana da abin da zai ci ya yi bukatunsa ya biya wa iyalansa bukatarsa ce wa qanna'ahu Allah bima atahu kuma Allah ta'ala ya sa masa wadatar zuciya game da abin da ya bashi wannan misali da Allah ta'ala ya yi na duniya a wannan aya ubangiji ta'ala ya yi irinsa a cikin surat yunus inna ma masalul hayatid dunya kama in anzallahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'am حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حسيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون الله تعالى يجي إنما مثل الحياة الدنيا كدير مثال ون رايوة الدنيا كما إن أنزلناه كما الرواني لمك سوكد شي دقا جرججي دقا سما فاختلط به نبات الأرض سرران كساسك قولي دشي مما يأكل الناس والأنعام لقى أبن متاني لدبو بيسكي تشي حتى إذا أخذت الأرض رفرفها أسيد كساتي كوتا تدوكي كوتا وزينا التيأدو وظن أهلها ما سئت سك تبتر أنهم قادرون عليها سوما سئيكو نيسو تأم فاننتا أتاها أمرنا ليلا سي الأمر أمو واتو ونبلائي وتجربة تزود الله تعالى دادري سنة بچي بس سنيبة أو نهارا قوما دلانا وبنجد تعالى أيكو تفجع الله حسيدا سيموك سنية وننقسا وچتت كدا آيان واتو إتاتوا دا أينهن أمفانون قونا سيموك سنية تحسيدا جربفة كمر أني جربي كمر أمفاشي دعا بين ديكي تكنا أمفانون قونا كأن لم تغنى بالأمس كمر دا إيجيا باتبين تبا kamar babu wannan gonar ajiya kazalika nufassilu alayati liqaumin yatafakkarun Allah ce haka muke bayanin ayoyin mu daki daki ga mutane wadanda suke tunani haka nan a cikin suratul hadid Allah ta'ala yana cewa i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathalil ghayth a'jaba al kufara nabatuhu thumma yahidu fatarahu musfarra ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وبنجي تعالى يتي كسنفة لا يوى الدنيا واساتي دورجي وزينة دعادو دكوا وتفاخر بينكم دألفاري أتكانونك وتكاثر في الأموال دألفاري ديوى الدوكيا والأولاد دعايا كمثل الغيث كمر ما قرواني وانديس وكدك سما يشاير دا واتوغونكي أعجب الكفار نباته بونكين دا سكفتو دا سرنسو وننسل لي يبا ومنو ما يبا ومنو ما شعوه ثم يهيج كلوك تشيك أنسي يبوشي يكيك شفت راه مصفرا كجاي فتفتي ثم يكون حطاما سنة يزمر يزمر يرتتكي يزمر كرمامي ya zamana kawai iska tana daukan sa yace to kuma wa fil akhirati azabun shadid aje lahira kuma a hadu da azaba mai radadi mai tsanani wa magfiratun min Allah wadanda suka yi kuma aikin Allah su samu gafara da yarda daga Allah wa mal hayatud dunya rayuwar duniya bata kasance ba illa mata'ul ghurur sai jin dadi da rudi saboda haka wadannan mutane kada abinda suke ciki na wadata da mulki da duniya ya rude ka waɗannan talaka wanda suka yi imani da gaskiya suka ba da gaskiya suka yadda da abinda ka zo musu da shi waɗannan sune kowa a gurin Allah sune komai a gurin Allah ba waɗancan ba la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad mata'un qalil thumma mawahum jahannam kada waɗanda suke kai kawo a duniya wato waɗanda suka kafirta kai kawon su duniya ya rude ka waɗannan jin dadi ne kadan karshe wannan jin dadi zai zo ya kare wa mata'ud dunya fil akhirati illa kali jin dadin duniya in aka hada shi da lahira bai taka kara ya kariya ba sannan Allah ta'ala ya ci gaba da cewa almaru wal banuna
almaru wal banuna zinatul hayatid dunya والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا
الله يجي المال دوكيا والبنون زينة الحياة الدنيا وتؤدوني كواتي تلعي والدنيا والباقيات الصالحات أيك ما سوى زوان قري خير عند ربك ثوابا سوسك في الخير أوجن أبنججن كوجن لادا وخير أملا سوسك في الخير أوجن أبنججن كوجن فاتا وتوبنججي تعالى يتجا بدا غيا موسى تشيوا أبنى دسكي أكي أكي الفاري دشي لدوكيا كون آئا باوان أو بني أبنى الله ما تكر متنبى يأيكي نقريبا إن الله تعالى يباشي دوك يبا متن دوكيا يباشي آئا يباشي ملكي يباشي wani jin dadi na duniya ko wani iri ne yayi aiki na kwarai to wannan ni'ima a duniya ni'ima a lahira, wannan dukiya da Allah ta'ala ya bashi za ta zama masa sanadiya ma ta samun lahira. Allah ta'ala ba yana kushe dukiya bane ko yana kushe ƴaƴa, a'a ana kushe dukiya da ƴaƴa yayin da suka zama sun shiga tsakanin mutum, sun yi masa shabaki tsakaninsa da Allah. Amma idan suka zama sun taimaka masa wajen bautar Allah da yiwa Allah da'a, to ni'mal mal, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni'mal mal salih lil abd salih, madalla da dukiya ta halal ga mutumin kirki, ga bawa na kwarai. Bawa na kwarai in ya samu da dukiya ta halal, to madalla da shi, domin zai yi aikin alkhairi wanda ba shi da wannan dukiyar ba zai iya irinsa ba. To saboda haka ita dukiya tsani ce, wasila ce, amma ba gaya ba. Idan mutum ya mai da ita gaya, ita ce ƙarshen wato gurinsa a rayuwarsa, kawai abin da yake so shi dai kawai ya yi dukiya, kawai wannan shi ne gurinsa. Ya laita ne misla mali fulan fa a'malu misla amali fa huma fil wizri sawa. Nabi ya ce duniya ta mutum hudu ce, mutumin da Allah ta'ala ya bashi dukiya, ya bashi imani, ya bashi ilimi. Saboda haka ya san haƙƙin Allah a dukiyarsa, ya san abin da zai yi na sada zumunci a dukiyarsa, yana jin tsoron Allah a cikin dukiyarsa. To wannan annabi ya ce fa huwa fi a'la al-manazil, wannan yana mafi kololin mataki a aljanna. Sai kuma mutumin da Allah ta'ala bai bashi dukiya ba, amma ya bashi ilimi, atahu Allahu ilman walam yu'ta malan, an bashi ilimi amma ba a bashi dukiya ba. Sai ya dubi halin da wancan mumini mutumin kwarai mai dukiya yake yi da dukiyarsa na neman yarda Allah, sai ya yi fatan cewa ina ma shi ma Allah ta'ala ya bashi dukiya irin ta wane, ya yi aiki irin nashi. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce fa huwa wa niyyatuhu fa huma fil ajri sawa, shi ma ya samu ladan niyyarsa sun daidaita a asalin lada. Me yake nufi da sun daidaita a asalin lada? Yana nufin idan wani Allah ta'ala ya bashi kuɗi ya gina katafaren masallaci, kai kuma Allah bai baka ba, sai ka ce ya Allah ni ma da ka bani dukiya, lalle da na gina katafaren masallaci irin wanda wane yayi, sai ka samu lada irin nashi. Haka ake nufi, abinda ake nufi za ku yi tarayya fi aslil ajr. Kun san a musulunci falalar Ubangiji, man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha, ko da ya gida masallaci daya, to Allah zai linka masa ladan masallaci goma har zuwa 700, har zuwa ninkin ba iyaka, wallahu yudhaifu liman yasha. Masallacin nan daya kakkace ladan masallaci daya Allah zai bashi, a'a hasana ce falahu ashru amsalha. Saboda haka zaka yi tarayya da shi a asalin ladan, amma a ninkawar wanda ba za ka yi tarayya da shi ba, an gane ku? Saboda haka za ka yi tarayya da shi a asalin ladan masallaci daya, amma shi za a ninka masa fa zuwa 10, zuwa 700, zuwa ninkin ba iyaka, gwargwadon ƙarfin niyyarsa da ƙarfin ikhlasinsa. Saboda haka abinda ake nufi da huma fil ajri sawa, ana nufin fi aslil ajri, ba wai fil tazaif ba, wajen ninninkawa ba, an gane ko? Don kada wani ya ce to shi kenan ma ashe su yi ta yi, mu kuma za mu yi ta niyya. Za ku yi ta niyya ku yi ta samun lada, gwargwadon ladan da ake ba wa mutum da ya yi aikin lada guda ɗaya a bashi ladan hasana, amma wajen ninkawar kuma shi ya sa annabi ya ce wa talaka zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Ba don haka ba da sai ce ku yi ta niyya za ku yi ta samun daidaituwa da su. To shi da Allah ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai mutum na uku wanda Allah ta'ala bai bashi ilimi ba amma ya bashi dukiya, ma'ana bai bashi sanin Allah ba amma kuma ya bashi dukiya, ga ta nan ma dukiya, ga ta nan ta ko ina dukiya iri iri. Fa huwa yatakhabbatu fi mali la ya'lamu lillahi haqqa wa la yasilu rahima, yatakhabbatu fi mali, yana ainihin budin a cikin dukiyarsa, bai san haƙƙin Allah ba, bai san haƙƙin zumunci ba, to annabi yace fa hadha bi ardail manazil wannan yana can wato mafi kaskancin masauki a wuta sai na hudu shine mutumin da Allah bai bashi ilimi ba bai kuma bashi dukiya ba ma'ana bai san Allah ba kuma gashi ba dukiya ga talauci ga ainihin tsabar rashin sanin Allah jahilci ga kuma tsabar talauci saboda haka sai ya dubi wancan jahilin mai kudin da abin da yake yi na fantamawa da kudin Allah sai ce ina ma shi ma ya samu aini ma da ba za a banna na an hana mutum ya bi Allah ta'ala sun hana mutum da'ar Allah ta'ala an kana zamanin wa badin idza tutla alai ayatuna qala asatirul awwalin innal insana la yatba arrahu sagna dan ya ga ya wadata shiga dagawa ya shiga wulakanci ya shiga taka jama'a ya shiga reda masu addini to wannan shine yake da matsala Allah ya ce almalu wal banuna zinatul hayatid dunya aka gabatar da dukiya akan yaya tare da cewa yaya ya kamata su zama a'azzu min almal kana da yaya a'azzu min almal ga wannan Allah ya bashi dukiyar dayawa amma ba shi dadai ba kullun fafutuka yake yana ta kashe kudi yadda zai samu dadai Allah ta'ala ya haramta masa shi to amma Allah ta'ala ya gabatar da dukiyar anan kamar yanda yake cewa amdadnakum bi amwalin wa bani muka muku taimako na dukiya da yaya haka nan a waccan aya Allah ya ce an kana zamalin wa bani duka za mu ga Allah ta'ala yana kaddamar da dukiya akan yaya sai suka ce ko dai ya kasance saboda ita dukiya tana amfanar kowa da kowa wanda Allah ta'ala ya sanya ta a hannunsa kuma a kowane lokaci saboda haka dukiya zina ce ado ce a kowane lokaci ga kowa sannan kuma tana taimaka ma kowa tana taimakawa iyaye tana taimakawa yaya amma su yaya suna zama zina ce ga wanda ya kai mataki na uguwa wanda ya kai mataki ya zama uba amma wanda yake yaro karami ko matashinsa ba fa shi maganar yaya ba shine lokacin a gabansa ba to saboda haka ita dukiya a kowane lokaci ga kowa ma zina ce amma su yaya suna kaiwa ga wani lokaci ko shi mai dukiyar ai sai ya kai wani lokaci ne in ya gaba yayan sannan zai fara damuwa amma farko lamarinsa ba damuwa zai yi ba ko kuma li anna almal manatun li baqa'in nafs wa banina manatun li baqa'in annau ce saboda shi dukiya ita dukiya wani abu ne wanda an sanya ta domin karayi in babu dukiya rayuwa ba za ta yi ba amma su yaya dan baka da su za ka rayu sai dai kawai a ce tsatsan ka ne zai yanki za a wayi gari babu wani wanda ake jingina shi zuwa gare ka amma kai za ka rayu sabanin in babu dukiyar da za ka ci ka sha rayuwar sai ta zama ta wahala sannan kuma an fi buƙatar dukiya a koda yaushe sama da yaya sannan kuma li'annahu aqdamu fil wujud minhum fil wujud sautari sai an samu dukiyar ake samun yayan kuma sannan ita dukiya ko babu yaya tana iya zama ado yaya in babu dukiya ba su zama ado ba saboda za su zama ma nauyi ne akan mutum ga yaya Allah ya bashi tili amma kuma ya bashi cikin talauci kaga akwai hadari sannan kuma duk sanda aka yi maganar ni'ima farkon abin da yake zuwa kwakwalwar mutane ba yaya ba dukiya ce take fara kawo zuwa tunaninsu da an ce ni'ima an ce ado an ce kamci jin dadin rayuwa to babu wanda zai fara kawo yaya farko abinda zaka fara kawo wa dukiya to zaka duk wannan dalilai yasa aka gabatar da dukiya akan Allah ta'ala ya samu dace lokaci yayi zamu tsaya anan abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.